Jama'a masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41 ana kuma iya kama a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa da kikin mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya kama mu ta yanar gizo ta voahausa.com da masu wato sashen hausa.com masu gabatarwa
Aisha Mu'azu
tare da ni Sarfil Hashim Gumel
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 zamu duba batun rawar da matasa ke takawa a siyasa
to gaskiya fi sabilillahi mu da farko dai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mu taba ganin da aka yi nadin kwamishinoni waɗanda ba sa kishin al'ummar su da jihar su ba kawai menene zai zo a jihu su ke duba
to zamu ji karin bayani kan abin da wannan matashin ke nufi ganin cewa ba a jima da nada kwamishinoni a wasu daga cikin jihohin Najeriya ba to ko menene ra'ayoyin wasu matasa game da nadin da aka yi
to laga azubin da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarun su bai kai irin na baya da aka zuzuba ba to haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa kasan nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah
ku kasance da wannan shirin inda zamu kawo muku tattaunawa da wasu shugabannin matasa kan lamuran da suka shafi siyasa haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa matasa ina aka kwana game da batun siyasa zamu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu
kasancewar magana siyasa ake yau kuma zamu bude layin wayar mu domin ku kira mu tattauna da ku akan inda aka kwana kan batun matasa da siyasa sai ku dauki alƙalami da takarda domin rubuta wannan lamba lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5 sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
ko zamu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuto mana ana tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook an yi nadin sabbin kwamishinoni a wasu jihohin Najeriya magana anan ita ce kun gamsu kuma ina aka kwana game da batun matasa da siyasa ga kuma yadda kuka amsa mana
to an san mu ta farko a yau ta fi sanar da kaka Alhaji Bukar Gursama da Masak yace tare da Ruqayya Usman Fari Jebuwa suka ce har yanzu shugabannin mu na Afirka ba su farga ba wajen bawa matasa mukamai sun manta da cewa zoman bana sai karam bana
tofa sakon mu ne amsa mu na biyu kuma ya fita hadin gwiwa ne wanda ya fito daga Nur Muhammad gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Shitu Aliyu gidan Abba da CD MD dan Hausa Baturiya da Yusha'u Abubakar wawan ice da Jabir Umar na basa suka ce salamu alaikum yau da gobe hakika mu kam an yi nadi irin mai baiwa gwamna shawara da kuma kwamishinoni da masu taimakawa gwamna ta fannin watsa labarai na siyasa a jihar mu ta Sokoto to amma ni dai ban ga matashi mai bangar siyasa a ciki ba sannan ban ga an sa wato yace ban ga an sa matasa ba saboda haka har yanzu mu bamu ga wani sauyi ba Allah ya kawo mana mafita amin ku tashi lafiya
wato din matan sa da babu wani matashi a ciki daga bangaren siyasa ko wani irin matashi amma an yi ba tare da su ba to Allah ya kyauta to kuma sai kuma sakon Adam Taylor gurum Hausawa daga jihar Plateau shi ma ya aiko yake cewa yau da gobe mai kashe lalibai gaskiya mukan nan a jihar mu ta Plateau an danne matasa harkan siyasa ba mu san ana yi ba an yi nadin kwamishinoni amma ba mu san wani matashi tilo tak da aka bashi mukami ba to kin ji mutum ɗaya babu wani mukami da aka bashi
Allah ya kyauta
to abi
to an samu daga bawo shi ma har yanzu dai haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Hafsat Usman Hafsilo Malam Maduri.
Wannan inkiya ce daga Jigo.
Inkiya ce.
Hafsilo.
Sai kuma da Aminu Adamu Malam Maduri inda suka fara da sallama suka ce yau da gobe mikiya mai hangen nesa. To su dai matasa a siyasar kasar mu Najeriya har yanzu ɗan kallo ne domin kuwa wannan batu na kwamishinoni wato na kwamishinoni ba ma ba tuna da wato ba amma tuna da su ba
amma tuna da su
sai dai a wasu jihohi ana ba su SA ko PA na jeka na yika
jeka wato kawai an nada ne ban ma ba wani tasiri yake ba wato Allah ya kyauta to shi kuma Ahmadu Abacha Matina cewa yau daga mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi ta bade mu da hayaki na din kwamishinoni da aka yi a jihar mu matasa samu kwamishina ko ɗaya ba an ci more ganga an ya da koranta tofa
Allah ya kyauta Ahmadu Abacha Macina kuma daga Yobe yace mu dai matasan jihar Yobe mun tura mota ta tashi shine dai wannan ko
wato shine dai wato amsar dai ita ce dai kan wani lokaci mutane sukan aiko da sako fiye da guda
wani
lokaci kuma dole ai wannan kuskuren to akwai sako da ya zo daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe yace alhamdulillah mu dai a jihar mu ta Gombe babu yabo ba fallasa sai dai amma babu matasa da yawa a ciki
to
baya mu ba fallasa amma ba matasa to gadi ba
akwai magana akwai lauje cikin nadi
eh akwai magana ji
inji Isa Sadam kuma yace injiniya Isa Sadam daga jihar Kebbi ya fara da sallama yace VOA Hausa gaskiya ni bana farin ciki game da nadan da aka yi na kwamishinoni a jihar mu ta Kebbi domin babu wani matashi ko dai mai kananan shekaru da aka nada cikin sabbin kwamishinoni Allah dai ya kyauta sai dai mu ce amin
to amin ya rabbi to akwai sako da ya zo daga baba ni Basko Azari yace a gaskiya mu kan a jihar mu ta Bauchi abin san barka tunda kwamishinonin da aka nada har da matasa to kin ji Bauchi mun ji guda
ɗaya alhamdulillah
an samu Bauchi
shugaba sai kuma amsa shugaba Babaye Gambo da Magaram da Riƙayya Babaye Gambo da Magaram suka fara da sallama suka ce yau da gobe haƙiƙa ba a bawa matasa adalci wato ba a yi wa matasa adalci domin suke zabe amma zaka ga mafi yawan kwamishinoni ba matasa
wato ai an ringa da sa matasan 1 2 3 aka jefa to zai ke ji mutun ya ce akwai su
idan dai an jefa daya gobin Allah yadda
sai ji ga ya ƙara ba haka ne to sai kuma sakon Jibrin Umar Nabasa yace matasa a 2015 zuwa 2019 an shamu insha Allah 2023 jiki magari tarihi zai maimaita kanshi za mu kafa gwamnatin matasa daga tarayya har zuwa kansula
to Allah ya sa
mazaba insha Allah sako daga Jibrin Nabasa
Allah ya sa
ba wannan tabbas ya dauko kanka to washa
sai kuma ansar Usaini Dango ta Karasuwa daga jihar Yobe yace hakika an yi nadan da dan kwamishinoni a jihar mu ta Yobe amma gaskiya har yanzu bata canza wato mahaukaciya bata canza zani ba dangane da daukan matasa saboda duk tsaffi tsaffin kuraye aka
wato tsaffin kuraye aka ba yake can to sai kuma sakon Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya fara da sallama yace yau da gobe babu shakka wannan maudu'i naku na yau ya tabo min inda yake mun kaikayi kasancewar mu a nan jihar Kebbi kusan na ce kusan na ce hanci bai san daɗin gishi ba ban san me ke kasa sai ba musamman ma a mulkin demokradiya domin a mulkin Atiku Bagudu na farko kawo yanzu mu al'umma jihar Kebbi gwarje da yau idan aka yi la'akari da Atiku hatta masu ba da shawara a mulkin sa na farko bai yi ba ko kwamishinoni to wannan
yayi su ne gab da karewar wa'adin sa ne na farko
wato sai aka bar karshe tukunne saka
to amma dai an dan taba
to an taba ba laifi to Allah ya kare kyauta
ne ansar mu ta karshe
to mu gode
yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu a jihar Kano Baraka Bashir ta yi da wani matashi wanda zai bayyana muku sunansa da kansa
tashirmu na matasa da siyasa bakuncin wa muka samu
to kun samu bakuncin Aminu Ibrahim Medawa Fagi na jihar Kano nake.
To dangane da batun nada commissiononi da batun kasafin kuɗi ya kake kallon commissiononin nan da aka nada?
To gaskiya bi sabilillahi mu da farko dai zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda mu taba ganin da aka yi nadin commissiononi waɗanda ba sa kishin al'ummar su da jihar su ba, kawai menene zai zo a jihu su suke dubawa?
Me yasa kace ba sa kishin al'ummar su?
To hajiya saboda dukkan dokokin da ya kamata su kawo wanda za su amfana wa jama'a, amma ba shi suke yi ba, tan me za su samu suke yi? Saboda dama shi yasa ba a so kai zabe na kono aka sai da kare yayi kuɗi, tunda kinga shi ba kasuwar sa bace kama shi ake. To saboda haka mutanen nan ba zabe suka ci a doren demokradiya ba, kaci baka ci ba kaci aka yi. Saboda haka shi yasa suke yi wa mutanen da suke wakilci abinda suka ga dama. Yanzu abinda zai baki abin takeici, dan wani mata'i aka kawo na sawa a baka a jihar Kano, din Najeriya ba inda aka raina yan majalisa hankali irin jihar Kano.
Me yasa kace a raina musu hankali?
Dan mata inda aka ba su ne kayan aikin da aka ba su, aka kawo musu kunshin commissiononi suka zo, wani ma fa zuwa yayye dan suka barkanku da aiki ya wuce, ba fa tambaya, ba amana woki mutanen da ka wakilta. Haka ake yi, an ce da makaho baka waiwai.
Kai kana wajen da ake gudanar da ake tantance su, da zaka ce musu tambaya, ba su yi musu tambayoyi ba, kawai wani duka yayi.
Ajiya wannan na odar ta zamani da wannan wayar da kuka zamani, duk abin da ake yanzu nan ba boye-boye a idan duniya aka yi. Kuma abinda zai baki takaici, shi shugaban majalisa wanda ake kira ga fasa shi ne dan anshin shata. Kana shugabanci na wannan wurin, ai zaka iya cewa gwamna baka yadda ba? Yanzu gwamnatin jihar Kano ba kishin al'umma take ba, saboda kin ga na farko duk gwamnati za ta yi kishin lafiya, za ta yi kishin tsaro, sannan ilimi. To duk gabaki ɗaya waɗannan abun guda uku a gwamnatin jihar Kano daga sama har ƙasa ba abin da suke wa mutane. Shi yasa ma ko a rayuwa ake cewa ka guji tsohon tuf, to mu tsofaffin tufa-tufan nan guda biyu da suka kama mu a Kano da Najeriya.
Yasa yaya aka yi, ina daɗa tambayar kai, kana cewa ba sa kaza shin kuna zuwa ku yi bincike ne da kuke ƙararsuwa ku ce ba sa waɗannan abubuwan da kuke faɗa?
To hajiya, ai daɗi na da gobe saurin zuwa, kuma wannan maganar da nayi ba nayi ta na ce a rufe a kuttu, ba sa za a yi duniya ta ji za su ji. Idan abin da aka faɗa ba haka bane, wani daga cikinsu ya zo komai ba ko speaker.
To ai amfanin matasa kenan, idan aka ana abin da bai dace ba, kuna fitowa ku nuna gwamnati cewa gwamnati abin da kike yi bai dace ba, kuma ba mu so muna buƙatar canji.
To baki ga jin haushin haka ne ba suka kirkiro wata doka akan hate speech, saboda suna so su tankware haƙƙin jama'a, dan saboda su sun saba sun duk abin da aka yi in ba su ru wannan speech din da ake ba, ba za a samu abin da ake so.
Amma kuma akwai ƴancin faɗa, albarkacin baki.
Duk da wannan ƴancin, doka a Najeriya nawa aka yi? Kotu fa ta ba da umarni a Najeriya an shure, saboda dijiji da buƙatar waɗanda suke kai ba.
To ko a cewa za a yi idan kuka tashi nusar da su kuna faɗan kalamin da bai dace bane?
To su kuma suke wa mutane wakilcin da bai dace ba, tunda ba jaraba aka rubuta suka ci ba.
Amma idan an yi maka abu da baka jin daɗi, ai ba da faɗa ko da yaƙi ne zaka nusar da mutum ba.
Yanzu wannan maganar da tattaunawa da muke da ke ba faɗa bane, ba yaƙi bane, a cikin limana ne, amma su ba zai shiga kunnan su da daɗi ba, ji za su yi faɗa ake, saboda sun san ba su aikata wa mutane gaskiya.
Amma idan kun san ƴancin ku, idan aka shigar da ku kotu ko a ce kun yi hate speech, ai abu ne a zuba ba a boye ba.
To kafin a zo kan hate speech, su kuma nawa suka yi banda rantsuwa da suka yi da kadimi, banda wanda suka rantse da constitution na nasaranci, kuma duk suka karya dokar da rantsuwar, ina aka kai su?
Yanzu dai me kuke yi banda tattaunawa ta fatan baki da kuke a kafafun yada?
Ba za mu gajiya da fitowa da faɗa musu illoli ba, na yadda suke mulkan mu suke wahalar da mu. Saboda haka idan sun dina za mu dina, in ba su dina ba mu ba za mu dina ba, dole mu ci gaba da faɗa, saboda demokradiyya ce.
To a gaida baraka da mai dawa. To ki ji tattauna baraka da mai dawa.
Ya tabo batutuwa.
Batutuwa masu yawa kai tabbas. To duk da cikin shirin namu na matasa da siyasa, ga barakar da ya tattauna wata da wani matashi, ga dai yadda shirin ta ta kasance.
Ba ku cewa muka samu.
Sunana Faruk Koki, gaban matasa na kofar Mazugal. Sai ai da abin da aka ce abu ne na kishin kasa da gyaran kasa, to dole ka zo ka ba da gudunmawa. Domin idan muka rufe idanmu muka ce a kullun abin da muke so na siyasa, shi za mu yi tafiya a kai, to ba inda zai haifar mana, ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba.
Kafin in je ga tambayar da nake son yi maka, gashi an yi yakin zaɓe an kafa mulki, ka gamsu da yanda aka tafiyar da yakin da kuma yanda aka kafa mulki, matasa an yi musu adalci?
To gaskiya ba za a ce gabaki ɗaya an musu adalci ba, amma dai gwamnati ta yi iya bakin gwargwadonta wajen canjawa.
An yi wa matasa adalci ko kuwa?
An yi musu adalci, an kwatanta gaskiya. To naga a zuban da aka samu an sami da yawa sababbi kuma shekarun su bai kai irin na baya da aka zuzuma ba. To haka a hankali ina mai tabbatar miki da cewa kasan nan za ta koma hannun matasa da yardar Allah.
To yanzu gashi wasu daga cikin matasan sun fara kai kuma akan cewa an kai hawata uku an fi kwana 100 a san karagar mulki har yanzu ba an nada kwamishinoni ba. Suke tunanin kamar akwai labuje cikin nan.
To ai duk abin da mutum zai faɗa shi dai gwamnati ita ta san abin da ya dace da ita, kuma mu ba wai garaje ake yi ba, muna nema gwamnati ta tsaya ta duba mutanen da za su a ba su amana waɗanda za su zo su taimaka a ga cewa ƙasar nan da jihar nan an kawo canji mai kyau, an kawo tsare-tsare da mutane ba za su sha wahala ba, an kawo tsare-tsare a harkar ilimi, harkar noma, harkar kasuwanci da sauran aikace-aikace. Muna so gwamnati ta tsaya in ma za a kai nan da shekara ɗaya ta tabbatar da cewa mutanen da za ta kawo mutane ne masu adalci, mutane ne masu kishi waɗanda za su kawo wa talaka ci gaba ba wai garajen ba, duk garajen da aka yi a baya me ya haifar, duk bai haifar mana da ɗa mai ido ba. Ina mai tabbatar miki da cewa idan aka bi tsari na gaskiya aka tafi a hankali to za a samu mutane waɗanda Allah ya yarda za a kawo su kuma za su kawo mana ci gaba.
Kuna da san ran za ku samu wani kaso mai dan gwabugwabe a wannan kwamishinoni?
Eh, muna sa ran za mu samu tunda mai girma zababban gwamnatin jihar Kano ya yi alƙawari ya ce wannan gwamnati za a tafi da ita ta matasa ce, kuma zai yi ministry ta matasa waɗanda za a ci gaba da kula da matasa. To kin ga wannan yana nuna cewa lallai goben matasa za ta yi kyau da yardar Allah.
Idan goben ba ta yi kyau ba ya za ku
za ma ta yi kyau insha Allah, in dai an dora matasa su tafi aka dora su kamar yadda mai girma gwamna yi alƙawari aka tafi a haka, da mai girma shugaban ƙasa da irin tsare-tsare da aka fito da su na matasa, kowa ije i dogara da kansa, kowa ije ya koma kasuwa banda jagaliyancin siyasa, banda dan siyasa izo i dinga tunzurawa ana tafiya, in kana da sana'a babu wani dan siyasa da zai zo ya dauki 1000 ko 500 ya baka ka tafi ka je ka bishi, kana da sana'ar ka, kana da inda zaka je. To goben Allah da ina mai tabbatar miki da cewa matasa su za su zo su karbi ƙasa domin a dora ƙasa ta ci gaba da tafiya a doro na ci gaba da gaskiya.
Da dama matasan kukan ce shugabannin nan kullun alƙawari da suke yi kullun za su ce za a yi, wancan karo an ce za a yi, matasa da dama sun ce ba a yi ba, kuma yanzu sun dada cewa za a yi. Shin za a yi ne ko koya kuke gani?
Eh, to ai an fara ma, ina gaya miki kamar misali yanzu a harkar noma mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan Kano na ga tsari, na je da kaina hukumar nada, na je daula hotel, na ga yadda aka kirawo matasa mata da maza da guragu waɗanda masu bukata ta musamman su kansu ba a bar su a baya ba, a tsari wanda yake na youth empowerment na farmers da za a yi, wasu za a koya musu kiwon kaji har makafi, duk suna cikin wannan tsari da matasa. Dama tsarin indai ka kai shekara 40 to babu kai a ciki, sai dai ka je kai harkar noma, sai dai a saka a cikin harkar noma. To ina mai tabbatar miki da cewa in dai aka taho a haka aka tabbatar wannan abu ita tabbatar shugaban kasa aka yi shi ya tabbatar ya je hannun mutane, to matasa za su zo su dawo su zo su karbi kasan nan.
Baraka da shugaban matasa Faruk. Game da batun nadin kwamishinoni a jihar Kano, Baraka ta ji ra'ayin Malam Abdullahi Sakarma.
To Malam Abdullahi Sakarma, gashi dai ana ta kai ruwa rana kan nada kwamishinoni an nada su, kuma gashi yanzu ana ta raka su. Din abin da ya kamata al'umma su kalla kenan rakiya ko kamata yayi a kalli ayyukan da waɗannan kwamishinoni za su.
So alhamdulillah ni a na bangare da na dau layin siyasa na tunatarwa da faɗan matsaloli na al'umma, ni na yadda cewa rakiyan tana da ma'ana amma ta fuska biyu.
To
wasu suna rakiya ne dan biyan bukatunsu, wasu kuma suna rakiya ne dan su tunatar da bayin Allah akan cewa Allah ya dora musu nauyi na jama'a na jihar Kano, ya ba su dama dan su sauke nauyin mai girma gona da kuma sauke nauyin al'umman jihar Kano.
To ina manufa a rakiya mutum an nada shi a ofis za a tura shi, ta nake ku kamata yi ku dinga jan hankalin matasa na ta kalli muhimman batutuwa.
Ta yi in an tafi yanzu kamar jiya mun sa amurka namu na kwamishinan ilimi dan karamar hukumar giro karamar hukumar daya da shi a take a gurin mafi yanci wanda suke jawabi a gurin, duk sun yi jawabi ne akan tunatar da shi nauyin da yake kansa ya dauko Qur'ani ya yi rantsuwa ga kalubale na ilimi da muke da su. An faɗa yin magana akan magana ilimi kyauta da wayan sa'uba da makarantu da basu da basu da malamai da makarantu da suke karanci da shauransu. Ainihin ɗaya daga cikin dalili mutumin da ya tafi da irin wannan gurin da yake tunanin cewa ya tafi da niyan wasa, daga ƙarshe za a ga ya ɗaure da mara cewa wannan abin da nake da nazo ba wasa nazo yi ba da shauransu. Tunda mafi yawanci kowa na isar da sako, wasu suna zuwa su tashi murna matsayin su na dama mutumin kirki ne da shauransu, wasu kuma suna zuwa suna tare da shi wa'annan matsalolin da ke kishi na a zo a yi. Amma jama'a
idan waɗannan masu madafin ikon aka ɗora su akan mulki suka yi alƙawarin za su yi ayyuka akan wasu batutuwa, idan ba su yi ba me kuke yi?
To ni dai ana layi da yin lauka na siyasa ban dan layi na siyasa irin na shauran mutane ba, layi na maganin ya za a ce maka ma jama'a ya za a ma mutane aikace da garin mu zai bunƙasa a matsayin dan asalin jihar Kano. Mu al'umma jihar Kano zai amfani da wannan dama in kira akan tambayan da kika yi daga farkon hawa mutum har zuwa lokacin da Allah zai kai mu na shekara hudu mutum ya sauka, mu dinga kiraye da tunatar da su. Ni layin da yin lauka kenan don dan adam ba ya cika dari, in ba za ka danga tana musu cewa ga halin da suke ciki ga matsaloli kaza kaza da shauransu ba sai shagala igiyar mulki na canja su, kamar da kika sani na sani wasu da yawa sun hawo sun yi rantsuwa da shauransu daga karshe ba su cika mutane alƙawarin su ba. Amma yawan tunatarwa maimakon babalanci a dinga faɗan personal problem da cin mutunci kamar yadda aka bada dama a dinga magana a siyasance, a dinga maganganu akan magana ayyuka da kuma taimaka ma jama'a, ta haka za a samu yadda ake so da shauransu. Ni layin da ya dauka kenan.
To ina makomar matasa sun farga ko har yanzu suna wannan
ba? A matasa sun farga don mai girma goma ma ya farga, kika duba nadin da ya wannan karin majority matasa ne na daya na biyu su karka suna tsare tsare da za su yi su inganta rayuwar matasa da shauransu tunda su ne manyan gobe. Muna kuma musu fata alheri tunda tsari na siyasa yanzu ya juya dole sai an tafi da matasa, kuma muna kyauta da takan kika duba shi ma mai girma shugaban kasa haka yayi da shauransu.
To madalla masu sauraro yanzu dai lokaci da yanzu kuma lokacin da zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira mu tattauna da ku akan batun siyasa da matasa. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa 1-2-2-5-5-5-5. Kada a manta lambar ita ce alama tarawa 1-2-2-5-5-5-5. Sai ku dau waya ku kira mu domin mu ji ra'ayoyin ku kafin nan a shakata da wannan.
Ko ba ɗancin zancewa arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta kwana dattawa na ta hakilo
arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta kwana dattawa na ta hakilo
dai gumi na ka garabai shi ga idanuna na kuka dai a wannan wuyin mataki sun gaza dauka tun wucewar manyan farko sai ya zanto babu da duka ga halarcin duk wata kalma wanda yan kurki mana duka garin nanan na jin su masu duka sun haji duka.
To madalla Aisha mun samu kira na farko daga Kaduna, wane ne akan layi daga Kaduna?
Barka da safiya.
Yawa baka ka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano Najeriya.
To Haji Murtala, ka ji dai batutuwan da muka tattauna yau batun matasa da siyasa. Gashi an yi ɗan kwamishinoni amma wasu jihohin sun ce su ba san ma me labari ba.
A wallahi tallahi wannan abu kenan ko kusan ko ina aka yake faruwa. Amma ma ce mu kun kanu da dan dama kadan saboda abin da muka ba haka bane. Kuma gaskiya yanzu mu matasa fa gaba ɗaya ma ba ma matashi suka mai da mu ba, matakala suka mai da mu kawai. Gara ma matashi yana kusa da su ko ɗan turaren da suka sa matashi zai ɗan shi a kaya amfana, amma matakala suka mai da matasa. Magana ta gaskiya.
Wato sai dai a taka ya saba kenan. To Malam Murtala.
Mun rasa wannan ne amma dai kun ji abin da Murtala ya faɗa.
A wannan gaskiya ne to
wai ne. Kuma ga wata ga wani kiran daga jihar Niger. Wa ke kan layi?
Ibrahim ne wake bula a garin Maigoriya a Kimba.
To Malam Ibrahim ka ji batutuwan da muke tattaunawa yau.
Ai maganar Malam Murtala gaskiya ne haka yake.
To
domin saboda kamar mu yake mudannan watsun mu nan iddi to gaskiya mu da ainihin da su ni ma an ba yanzu ba ma ban ma san ba mu da labarin da cewa an yi nadin wasu commissioner amma nan nan yake bodin mu watsun mu gaskiya amma gaskiya a kai da Allah al'amarin mulkin Najeriya amma yana buƙatar gyara sosai dan saboda musamman talaka dan dai talaka matashi to in dai wani mukami ne a Najeriya kawai a yanzu dai kan gaskiya bai da dama bai ma da gurin ma da zai ci da zai tankare shi gaskiya
to amma ku kuke zaben ai kun ga gyaran daga kanku kenan za a faro
to ko muke zabe idan za a bayar sakamako wake bayarwa in ma mun kokari mun zabe wanda muke so in aka je can gaba ba a ba wanda mun muka zaba eh gaskiya duk inda ke zabe a Najeriya haka zaka samu
to Allah ya kyauta
to Allah ya kyauta to mun gode Malam Ibrahim yankin hula to bar mu kuma a Kaduna wane ne aka layi daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Dan uwa barka da yamma.
Yawa baka ka dai.
Yau sanu ko ne muku barka da yaki. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa duk da ke mun tattauna da Murtala daga Kaduna, me zaka ce game da wannan batun mu da muke magana aka?
To gaskiya wannan batun ka san abin da ke faruwa? Su shugabannin Najeriya kaman da ake magana su matasa ko da yaushe har yanzu matasa ba sa yin sharatin tanatsu domin matashi zai dauki naira 5000 10000 1000 2000 a bashi a ce je banga siyasa kuma alhali idan ma inda a ce kaman tuyan majalisu ko kuma shugabannin Najeriya idan sun samu mulki talabawan nan matalakawan yaran matasa irin kaman ƴaƴan talakawa matasa za ka debo su ana ba su aikin yi kaga da an samu ci gaba amma sai dai a ba kuɗin da zaka je ka kashe ba mamaki ba daga ƙwaya sai dan abin da bai wuce tasirin da zaka amfani da shi ba
to ina mafita
yake ga matasa ya kamata a dawo a sanya da yake mata rika taimakawa matasan ana ba su aikin shi da kai mu fita amma in dai ba haka ba to talaka wallahi da cikin wahala a Najeriya
kana gani in aka ba matasa in aka bai wa matasa aiki kawai zai wadatar ba kamata yi a ce matasan su ma an yi da su ba
a'a ai baka sani ba yanzu ai in dai maganar mulki ne a Najeriya matashi ba zai iya samu ba saboda dalili na anan matashi bai da kuɗin da zai je ya tsaya takara ya buga poster ya ce wane ne akwai gaskiya da in zaka tsaya takarar gwamnati sai ka kashe kusan naira miliyan 40 ko miliyan 30 to sai na matashi zai samu wannan kuɗin yana jin yana fama da abin da zai ci abinci
Allah ya kyauta
Allah ya sa mu dace ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske to wato kin ji dai wannan batu daga Alhaji Musa da kuma sauran wanda suka kira wayan mu
sosai
wannan batu ne da yake cewar ya kamata matasa su tashi su ƙara miƙewa
kamar yadda shi Musan Garo yayi magana Alhaji Musan Garo yayi magana ya kamata da yake su matasan ake zuwa a ba su dan taro kubu su ya kamata su yi karatun tanatsu su san abin da ya kamata ko da ma an ba wanda bai da suke gani bai cancanci a ce ya ci zaben ba ai akwai matakai da za su iya dauka
wannan gaskiya ne ka to kin ga na daga yanzu an yi an nada commissiononi an nada wane ne wani ma ba san ma menene akai ba to abinda muke so shine matasa su ci gaba da bibiyar me yake faruwa mana kun yi zaben nan kun yi ci an muku alƙawarin da aka muku an ci za a inganta rayuwar matashi ta hanyar yin kaza yiwa kaza to yanzu an riga an wuce zaben an ba kuma san an nada commissiononi ba
amma kasan matasa ba za su tashi kai tsaye haka kawai su je su nemi bayanai ba dole sai sun kafa kungiyoyi su yi aiki tare a matsayin su na kungiya to a lokacin za su samu murya aka ce tsuntsiya madaurin ki daya
wannan gaskiya ne to Allah ya kyauta kuma da fatan matasa za a ci gaba da bibiyar wannan ana bin waɗanda aka zaba domin tabbatar da sun yi aikin da aka zabe su su yi kuma a tabbatar da cewa an rike su bisa alƙawarin da suka yi wa mutane kwarai gaske kar a bar su tafi kawai so in an bar su tafi ba tare da wani abu shi yasa za su ƙara dawowa idan kika
ruku na ba su kaɗan shikenan na ba su 5,000
meko su ce kawai shikenan ga abin da muka yi muku kenan bari mu ƙara biya to mun gode kwarai gaske da waɗanda suka samu damar kiran mu da ma waɗanda suka samu aiko mana ta wato ku samu ko mana da sakonni ta Facebook to muna godiya kokari sosai da sosai to masauraro anan maka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wurin taimaka
Aisha Mu'azz
da kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau Zan ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin na yau da gobe a daidai wannan lokacin. Mun gode kwarai da gaske, mu kasance lafiya.
Demokaradiyya ita ma an bar mu baya, ilimin islamiyya muna ta karo dan jahiliyya, muna ta fagauniya jiban gafi baido a waya. Thank you.